Ce soir, n'allez nulle part ailleurs, c'est une émission spéciale ce soir. Please don't...
Sasha Hausa na Maryam da Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 22 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Filato ta tabbatar da Khaled Mofwang na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar a wannan shekarar ta 2023. Bayan haka za ku ji yadda masana harkokin siyasa a Najeriya ke ci gaba da maida martani game da hukunce-hukuncen da kotunan na sauraron kararrakin zabe ke yankewa a kwanan nan da tasirin sa a siyasar Najeriya. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman akan kalubalen sana'ar acaba a wasu sassan kasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ƙungiyoyin farar hula a Najeriya suna barazanar shiga yajin aiki domin neman gwamnati ta dawo da tallafin man fetur da ta dakatar da shi a watan Mayu. Ƙungiyar kwadagon Najeriya ta NLC mai wakiltar dubban ɗaruruwan ma'aikata na neman gwamnati ta janye matakin cire tallafin man fetur ko kuma ta bullo da matakan da za su taimaka wa 'yan ƙasar su shawo kan tsadar kayan abinci da sufuri. A watan Mayu ne dai shugaban Najeriya Bola Tinubu ya dakatar da shirin na bada tallafin man fetur, matakin da ya jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin hali, inda farashin iskar gas ya ninka fiye da sau uku tare da hauhawar farashin kayan abinci da sufuri. Haka kuma kungiyar kwadagon tana son hukumomi su koma shirin na baya, su sake duba albashin membobinta sannan su bullo da tsarin sufuri mai rahusa mai amfani da iskar gas don rage farashin sufurin ma'aikata. A watan da ya gabata ne kungiyar kwadagon ta jagoranci dubban mutane kan tituna domin gudanar da zanga-zanga, inda ta kira manufofin gwamnati a zaman na kuntatawa talakawa. A cikin makon nan ne aka tashi baran-baran a wani taro da ta yi tsakanin majalisar zartaswa na kungiyar ma'aikata ta ƙasa da jami'an gwamnati. Makonni biyu da suka gabata ne kungiyar ta bar wa gwamnati wa'adin makonni biyu ta sauya manufofinta. Mai magana da yawun kungiyar Benson Opa ya ce a yau Juma'a ne wa'adin zai cika. Wani hari da rashi ta kai a wani gari da ke yammacin birnin Danube kusa da sansanin gabashin Ukraine ya jikkata mutane 13 kamar yadda wani jami'in yankin ya sanar da safiyar yau Juma'a. Harin jirgin sama guda biyu da aka kai a garin ya haddasa gobara kamar yadda Roman Fadum shugaban gudanarwa na garin Kharkov ya shaidawa kafar yaɗa labarai. A ƴan kwanakin nan Russia da Ukraine sun fuskanci hare-haren munana da ba a saba gani ba, in ji ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum kan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. A cikin kwanaki hudun da suka gabata ma'aikatar ta ce an samu rahotannin fashewar abubuwa a wuraren hada-hadar kayayyaki na Russia da sansanin jiragen sama da rundunonin soji a Crimea da yankin Krasnodar na Russia da kuma kusa da birnin Moscow. Har ila yau ma'aikatar ta ce da alama an sake kai hari kan jirgin ruwan Bahar Rum na Russia. Rahoton ya ce fashe-fashe a sansanin sojin sama na Chelyabinsk na da matukar mahimmanci domin a nan ne ake ajiye jiragen sama na musamman na soji da Russia ke amfani da su. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya samu tarba daga Prime Minister Canada Justin Trudeau a birnin Ottawa da yammacin jiya Alhamis bayan wata ziyara da ya kai birnin Washington. Zelensky zai yi jawabi ga Majalisar Dokokin Canada a yau Juma'a a karin farko kenan da zai gana da majalisar tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine. Zelensky da Trudeau kuma za su rattaba hannu kan wata yarjejeniyar karfafa alaƙar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Trudeau ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar gabanin isowar shugabannin Ukraine cewa kasar Canada za ta ci gaba da goyon bayan al'ummar Ukraine yayin da suke fafutukar tabbatar da ƴancin kasar su da demokradiyyar su. Shugabannin guda biyu za su yi kuma tattaki zuwa birnin Toronto inda za su gana da ƴan kasar ta Canada da suka hada da shugabannin ƴan kasuwa da ƴan asalin Ukraine mazauna Canada. Majalisar Dokokin India ta amince da wani kudurin doka da ya kebewa mata kashi 1-3 na kujeru a Majalisar Wakilai da Majalisin Dokoki na Jahohi. Majalisar Dokokin Lok Sabha ta amince da kudurin a ranar Laraba inda 'yan majalisa biyu kacal suka nuna adawa. A jiya Alhamis, Majalisar Dattawan ta Rajya Sabha ta amince da kudurin. Duk da haka, so mu aiwatar da kudurin dokar zai dauki tsawon shekaru. Dole sai an yi kidayar jama'a a India kafin mata su samu kujerun su a Majalisar Dokoki. Barkewar annobar corona ce ta jinkirta gudanar da kidayar, kuma ba a bayyana kai tsaye lokacin da za a yi kidayar ba, tsarin da zai dauki shekaru. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. Kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Plateau a Najeriya ta yi watsi da karar da jam'iyyar APC ta kai gabanta inda ta kalubalanci sahihancin zaben gwamnan jihar Khaled Mutfwang na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a wannan shekarar ta 2023. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Jami'iyar APC da dan takaranta na gwamna Nentawe Ilwada sun shigar da karar zaben gwamnan ne kan hujjoji uku da suka hada da cewar jami'iyar PDP ba ta da zababbun shugabannin jami'iyya kafin yin zabe a ringizon kuri'u da kuma cewa Caleb Mutfwang bai sami yawan kuri'u da ya kamata a ayyana shi a matsayin gwamna ba. Barista Bitrus Fanshak, lawyer ne mai zaman kansa da ke bibiyar shari'un, ya bayyana min cewa kotu ta kori karar.
Kotu ta duba shari'a da APC suka kawo, da shaidu da suka kawo, ta yi bincike ta fada abin da doka ta fada, ta samu kuma cewa karan su ba su da hujja ba, ta kori karan.
Na gwamna kenan?
Na gwamna, na gwamna.
Kwanakin baya an yanke hukunci wanda an kori waɗansu 'yan jam'iyyar PDP akan cewa ba tsari ba madafa. Yaya kenan wannan shari'a zai kasance?
Kai idan an riga an ba da order. Ko odan yani a obe nashi tukunna, amma ba ta so gobe nashi take dauka kara zuwa sama.
Kenan dai yanzu ita kotu ta ba shi Caleb Mutfwang mukamin shi na zama gwamnan jihar Plateau.
Eh haka ta zonin da aka declare Caleb Mutfwang ne ci zabe.
Tuni dai jami'iyar ta PDP ta bayyana farin cikin ta akan nasarar ta a kotu. Kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar PDP a jihar Plateau Mr. John Akans ya shaida mun cewa kotu ta yi adalci.
Ba abunda dama jam'iyyar PDP take nema illa a yi mata gaskiya, kuma yau gaskiyar ta fita. Domin ainihin abunda mutanen Plateau sun yi, kuriyan da mutanen Plateau sun jefa, yau shari'a kotu ta ce daidai ne. So mun karbi wannan shari'a da hannu biyu da godiya. Kuma muna bege. Muna kuma addu'a Court of Appeal za ta juye duk shari'ar da Muktar ya yi.
A gefe guda kuwa jami'iyar APC a jihar ta Plateau ta ce za ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba. Kakakin jami'iyyar APC a jihar Plateau Silvanus Naman ya ce ba su yarda da hukuncin na kotu ba saboda ba a duba hujjojin da suka kai ƙara a kansu kamar yadda ya dace ba.
Wannan hukunci ko da yake ba mu yarda da shi ba. Mun ga wannan dan takarda ne kawai wanda ba mu damu sosai ba, don akwai sauran hanyoyi kashe biyu a appeal tribunal da har Supreme Court dunda na gwamna ne hukumar shari'a sun yi abin da sun ga ya dace musu amma mu a wajen mu bai dace mana ba saboda haka zamu je appeal court wa har Supreme Court
a halin da ake ciki dai hukumar yan sanda a jihar Plateau ta ja kunnen waɗanda ke da tunanin tada hankalin jama'a sabili da sakamakon hukuncin da su sake tunani commissioner yan sandan jihar Plateau Okoro Alawari a wata sanarwa dake da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Alfred Alabo yace rundunar za ta ci gaba da aikin ta na tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyin su duk da wannan gargadi dai jama'a da dama sun fantsama cikin gari da murna da waƙe-waƙe dan murnar nasarar hukuncin zaben Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gaida Zainab Babaji a gefe guda kuma masana a fannin harkokin siyasa na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da hukunce-hukuncen da kotunan zabe ke yankewa kan korafe-korafen zabe musamman na gwamnoni a Najeriya a wata hira da nayi da engineer Abdulmajid Waziri ya duba batun musamman a jihar Kano tare da jan hankalin hukumomi game da tasirin hukunce-hukuncen akan siyasar Najeriya baki daya
wato lamarin siyasa a Najeriya kullun yana canje yanayi amma kuma a baya-baya din nan sai ci gaba da aka samu na batun maganan sauki kujerana wato gwamna mai ci na jihar Kano ya kara bude wani sabon tsafta a lamarin siyasa mu musamman idan kika lura a rana guda aka yanke hukunci na jihar Bauchi da kuma jihar Kano kafin su kuma akwai wasu jihohi su ma da aka yanke hukunci musamman a mataki na gwamna amma abin mamaki shine cewa na jihar Kano ya fi daukan hankalin jama'a idan babu wani korafi ko kuma babu dalili zai yi a ce mutane suna ta korafi akan Kano kaɗai
Ina so ka dan yi mana ƙarin bayani me ya sanya kake ganin hukuncin na jihar Kano ya fi jan hankali.
To na farko zan iya cewa ita matsayi na jihar Kano a Najeriya musamman a arewacin Najeriya. Kano kusan uwa ce wadda da mama a kan batun maganar siyasa. Kusa duk wani abu da yake faruwa na siyasa a Kano za ki ga ya shafi ko'ina a musamman arewacin Najeriya. Sannan kuma daɗin ƙari shi ne cewa a wannan jihar Kano ne aka yi zaɓe a 2019 wanda kuma aka wato samu matsaloli da yawa musamman a batun maganar inconclusive a jihar Kano aka fara jin wannan lamari na inconclusive sannan kuma akwai mutane da yawa wanda suke tunanin wannan shari'ar da aka yi a Kano za ta zama wato kamar zakaran gwajin dadi a nan batun maganar dawowa da kuma confidence wato da samun nutsuwa wa 'yan Najeriya akan lamarin shari'a to kuma sai aka ga cewa babban abubuwan da ake kalubalanta a wannan zaɓe ya zamanto ba shi aka yi la'akari da shi ba aka yi magana wadda batun maganar abin dizo na ƙuri'a.
Injiniya ka ce akwai manyan abubuwan da ya kamata a duba a shari'a amma ba a duba ba kamar waɗanne abubuwa ne?
Yawwa ayin kika duba kamar ƙarar ana magana cewa shi kanshi wato gwamnan jihar Kano na yanzu shi ne injiniya Abba ba ɗan jam'iyyar NNPP ba ne kuma in kika duba cewa rijista da ita jam'iyyar ta shigarwa hukumar zaɓe babu sunansa to wannan musamman wannan tsari na gwamnatin ƙara shi ne ya fi jan hankalin mutane da yawa ana tunani da shi za a yi amfani a kada wannan gwamna na jihar Kano to kuma abin mamaki sai ta koci in ban manta ba a bugunta na farko ta wanke shi akan wannan abin amma kuma daga baya yawan ƙuri'un da aka ce haramtattu ne a wannan zaɓe ya tada hankalin mutane da yawa saboda yanzu tambayar da ni zan iya ma hukumar zaɓe tana ina aka ba ta wannan ballot paper guda 160 da wani abu ba a sa hannu ba ba a sa kwanan wata ba ba a yi stamp ba sai a yanzu ne za a tattaro na a ce haramtattu ne to kin ga abu ne wanda gaskiyar magana ya buɗe wani babi wanda a su kansu judges da kuma alƙalai da lauyoyi da suke fassara mana abubuwa da suka shafi zaɓe akwai ƙalubale da yawa a gaban shi uwa uba kuma gwamnati dole ta fito ta wanke hannunta ta tabbatar da cewa ƙorafin da 'yan Najeriya suke cewa musamman shugabannin jam'iyyu na sama da kuma gwamnati ba ta da hannu a cikin wannan abu in ba ta haka ba kuwa wannan illa da tsoro zai iya shafar zaɓuɓɓuka masu zuwa gaba saboda talaka yana gani in ya ma zaba ba za a bashi ba kuma yanzu zabe ya koma a kotuna ba magana a kwatuna ba ko ka zaba kotu za ta iya ture zaben da aka yi ta dauki wanda take shi
injiniya Abdulmajid Waziri kina masanin harkokin siyasa a Najeriya to kafin mu je ga shirin mu na gaba ku dan shakata da wannan wakar yanzu kuma ga rahoton mu na musamman wani da ya duba batun kalubalen sana'ar a Chaba a wasu sassan kasar Kamaru bayan da aka gagawar wani mai sana'ar ga Muhammadu Rabi'u dan bada karin bayani
mazauna angon Balajide sun same shi kunce cikin jini wannan gawar da bai da rai na wani dan a Chaba ne dan shekaru 20 munin halin da aka tsada shi ciki na nonin qarara irin wahalar da ya sha kafin ya rasu wata wuka ce a danne cikin jijiyar hagu ta hannun shi sa'annan kanshi na fashe a yayin da suke tserewa masu zantar da wannan danyen hukunci sun wawushe babur din shi da takaddun shaidar zaman shi dan kasa Usaini Kabir na me cewa
game da wato tambayan kamar madura bin na sha'anin wato in a Chaba a cikin birnin Gaundiri idan ka duba ka ga wannan sana'a zaka ga yau an yi yawa a cikin wannan aiki idan ka ce zaka yi kidayan moto babur da yake cikin birnin Gaundiri waɗanda suke aikin a Chaba suna da yau ba san waye waye ba wani zai tashi tun daga ƙauye dun yazo cikin gari yayin wannan aiki ya koma to kaga irin hakan nan kuma yanayi shi yana kawo insecurity
barkewan tashi tashin hankula dake addabar wannan fanni na zirga zirgan birane ya jefa direbobin babura cikin wani hali ya kuma sa lamarin kashe kashe ya ta'azzara abinda ya faru cikin wannan mako na tunatar da girman batun lamarin ya kuma bar ma hukuma alaman tambaya game da abin da ke faruwa Malam Hafiz gani yake cewa
a hange da muke yi a cikin kalubale da yake cikin sana'an yan Chaba wato dacan muna da yayyu muna da abokane muna da kanne wanda suke sana'an Chaba an dauka cewa sana'an Chaba nan da an ganga kana yi kaman sana'a ne kaskancaccen sana'a wanda ta kasa ta koma baya wanda suka rige wannan sana'an din hannu biyu suka nemi albarkan cikin sana'an Allah ya albarkace su wasu sun yi gaba wasu gajiya kama su wasu kuma sun bar sana'an sun kama wani sana'a har yau akwai waɗanda su kuma ba yan asalin su ba yan asalin cikin gari bane yan kauye ne suke zuwa wasu kuma baki wasu yan wata kasa ne za su zo in sun zo to a ganin wannan sana'an din tana da sauki sai su gozum su shiga ciki ko su samu moto ko kuma mutum ya saya musu moto su shiga ciki suna wannan sana'a suna dama to kuma ba abin doka ba wannan ne babban kalubale da take ciki mutum baya bin doka ba za su je su koyi ko da laruri ba babu wani haka da haka su kan diga sun iya moto wani ya iya wani bai iya ba zaka ga shi kan kawai ya shiga a caba
gawan wanda aka kashe har yanzu na zaune a ɗakin ajiyar gawa na asibitin Gaundere
na farko dai sunana Ibrahim Alelu dangon Hausawa bon a game da rayin aikin mashina nan birnin Gaundere abubuwan da yake faruwa kan kwace-kwacen moto da kashe-kashen su nan ko kuma ni ana wa tunani din abin da yake faruwa nan ba wani abu bane baki ne da suka shigo gari domin a zamanin da lokacin da aka fara wannan sana'an farko-farkon sannan ɗan gari ne mazauna a gari haifaffun gari ne suke wannan sana'a kowa ya san kowa zaka samu dan wancan anguwa ya san dan wannan anguwa dan wannan karifurin ya san dan wancan karifurin ko gilman ka kai ma an ga bayan rigan ka an san kai ne zance arewan Kamaru din sun gangaro dukan su zo neman kudi a nan Gaundere to sun yi yawa sun bi ma ɗan garin din yawa
a cewar wasu bayanai da aka tattara a wurin wannan ta'asar abin da ya faru ne da karfe 2 na safe ba wani abin mamaki idan muka san cewa wasu direbobin na aiki dare da rana ba tsayawa abinda zai bai ma ƴan baragadan cin karen su ba babbaka
ta zamanto daji tai kora rayuwa tai tsamari ya zamanto yanzu mutun da yazo sai ka samu yau ka ganshi a gari gobe ka ganshi ya hau kan moto ya so ma aiki kwana biyu ya ga bai gane aikin ba yana dan samun dala-dala biyu yanzu kanshi su ji ai sun je sun tsaya tashin su sai su ji ana hiran ji an yi kwace an yi waye-waye shi ma tiya kwacen nan fa yana da karfin da zai iya yi daga nan sai ka samu mutun ya je ya kwace moto a ko a buga mutum marto a ai waye waye duk shine kuma gwamnati yanzu bata sa ma abin ido ba da ta sa ma abin ido za ta saka duk wayansu dokan tsaron da ya kamata a dinka lura da aiki in yaso ma a kayyade musu lokacin da awawa din dare yayi ga lokacin da za su tsayar da aiki to gwamnati ta goda za ta yi kokarin wannan ta samu biji hadu ba ta sako su yanzu suna nan sun fi 10,000 yanzu gwamnati za ta yanke wani bangaren sojanta ne ta ce su je suna lura da wannan aikin batin kasa kuma gashi ba zama lafiya kaga sungullu na da yawa shine gwamnati ta zuba musu ido ya dawo yanzu da an ji an taba mutum ne a Dibigudu a ji ana ta wannan wahalan kuma wannan badin gwamnatin ta da ta sa ido akai ba wannan kashe-kashen da ake tafiya da kwace-kwacen mashinin nan ba zai haifu da ido ba
wannan aikin duban yanda yake jawo asarar kuɗi da ma rayuka ya jawo ya madidi sosai cikin jama'a
to abin tausayi a ciki kuma zaka ga yaro wanda bai kai shekara 20 ba ikifa babbar riga jikin shi yana sana'a to kuma yanzu son zuciya yayi yawa da yawa ba su son neman kudi ƴan kwace na da yawa to kwace kuma kowa na da salon shi wani shi je shafa barkono ido ne ya dauka wani marto je buga da can wasu kayan bugarwa suke yi su kakkato akwai makamancin sunanan da yawa gwamnati kuma ta yi iya kokarinta ta goda za ta taimaka to bisa ganin da zurrin da take cikin wannan sana'a to yan acaban su kuma suka goda ba za a taimaka musu ba gwamnati ta bar su kara zube suna abin da suka ga dama akwai yan sindika su kuma maimakon da kowa ya kreyi biron shi nan su yi sensibilizin kowane dan ja a yi sensibilizin shi kai kana Gaundere Premier kai kana Gaundere Dezin kai kana Gaundere Fazin kowane president sindika ya yi sensibilizin wanda yake cikin abin nan din shi area shi to babu ya zamanto yanzu in sun kama yan asaban ma su ne suke kai masoja kana kai laifi da ba kai laifi ba za ka kai masoja abin nan moto dinka ka je ka kashe kuɗi ka dauki moto
dangane da wannan abin da ya tsamari yan acaban sun dauki matakan da suka dace bayan wannan hanyar zaɓin abokan ciniki ya zama muhimmin abu ga ƴan acaban
ƴaƴan moto in yawanci duk ba su da wato permit ba su da driving license suna guje-guje ne kawai a cikin gari su kaɗe wannan su taka wannan to kagan ba su san ciwon kansu ba. Na biyu zaka ga a ciki hakki yawan da aka yi yawan da mutane suka yi wannan aiki shi yake ka insecurity. Shi yake ka insecurity yanzu ka ji an yanka wannan yanzu ka ji an kashe wannan an buga masa sanda wato sun yi yawa ne shi sa amma da ba su da yawa za su san yadda za su yi su tsara aikin su to kaga wannan duk masifa ne na uku she kaga mutum ya ji ya sai riga rigan aiki ya ji ya yi register wato ko a arrondissement din sana aiki don arrondissement uku muke da shi a birnin Gaundere Gaundere premier Gaundere deuxième Gaundere troisième mutum ya je dauki riga da sunan shi je aiki yazo yana ba waɗansu yin iska wai suna aiki waye abin da suke kira waye lansensu to kaga wannan duk abu ne da yake kawo cikas yake kawo insecurity to haka kuma wato lokaci na aiki suna aiki ba su a kayyade lokaci kaga mutum ya fara aiki tun safe har tsakan dare aiki kawai ake yi to mun san kuma yanayin garin mu ba ko ina bane wuta yake nan ba ko ina bane kuma akwai jama'a sai kaga mutum ya dauki ya goya wato mutum yace zai kai shi wani anguwa shi wannan dan moto shi yaje aggressive wannan mutum
an kaddamar da wani kira na taka tsantsan ga direbobin taxi na babura tallafi daga karamar hukuma sa'annan kuma za a dauki kwararan matakai na tsaftace wannan fanni Muhammadu Radu Damba muryar Amurka daga nan Gaundere cibiyar Adamawan Kamaru
madalla a gaida Muhammadu Rabu Damba to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta VOA Africa akan mita 102.5 sannan a shafukan mu na yanar gizo za a iya jin mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga wannan sakon
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya fabata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar Asabar Allah sa mu dace
to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Ingiyoyin farar hula a Najeriya suna barazanar shiga yajin aiki domin neman gwamnati ta dawo da tallafin man fetur da ta dakatar da shi a watan Mayu. Ƙungiyar Kwadagon Najeriya ta NLC mai wakiltar dubban ɗaruruwan ma'aikata na neman gwamnati ta janye matakin cire tallafin man fetur ko kuma ta bullo da matakan da za su taimaka wa 'yan ƙasar su shawo kan tsadar kayan abinci da sufuri.
Wani hari da Rasha ta kai a wani gari da ke yammacin birnin Donetsk kusa da sansanin gabashin Ukraine ya jikkata mutane 13 kamar yadda wani jami'in yankin ya sanar da safiyar yau Juma'a. Harin jirgin sama guda biyu da aka kai a garin ya haddasa gobara kamar yadda Roman Fadum shugaban gudanarwa na garin Kharkov ya shaidawa kafar yaɗa labarai. A ƴan kwanakin nan Rasha da Ukraine sun fuskanci hare-haren munana da ba a saba gani ba in ji ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin bayanan sirrin ta na yau da kullum kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya samu tarba daga Prime Minister Canada Justin Trudeau a birnin Ottawa da yammacin jiya Alhamis bayan wata ziyara da ya kai birnin Washington. Zelensky zai yi jawabi ga Majalisar Dokokin Canada a yau Juma'a a karin farko kenan da zai gana da majalisar tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine.
Majalisar Dokokin India ta amince da wani kudurin doka da ya kebewa mata kashi 1/3 na kujeru a Majalisar Wakilai da Majalisin Dokoki na Jihohi. Majalisar Dokokin Lok Sabha ta amince da kudurin a ranar Laraba inda 'yan majalisa biyu kacal suka nuna adawa. A jiya Alhamis, Majalisar Dattawan Tarayyar Sabha ta amince da kudurin. Duk da haka, so mu aiwatar da kudurin dokar zai dauki tsawon shekaru.
Kuma sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai ku za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya, da Fiona da ta hada shirin ta kuma bada umarni, da ma engineer mu Mr. Carl, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.